Les passagers à bord du...
Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Litinin 18 ga watan Janairun shekarar 2021. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa bayan da aka yau Litinin aka sake bude wasu makarantun gwamnati a Najeriya da aka rufe a baya saboda annobar COVID-19. Murya Amurka ta kai ziyara wata makaranta a birnin Abuja dangane irin matakan kariya da aka dauka don kare dalibai. Bayan haka za ku ji cewa a jamhuriyar Niger yan sanda sun bada sanarwar kame wani alkali tare da wasu mutane da ake zargi da hannu dumu-dumu a safarar tabar wiwi. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman, sannan muna tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da ake shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba, hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI na gudanar da binciken kwakwaf akan dogarawan tsaron kasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin bikin rantsarwar da za a yi a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida. Sakataren sojojin kasar Ryan McCarthy ya fadawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa shi da wasu shugabannin rundunar ba su samu wata hujja da ke nuna wata barazana ba, kuma ya zuwa yanzu binciken kwakwaf din da ake yi bai bankado wasu abubuwa ba a tsakanin dogarawan tsaron kasar. McCarthy dai ya ce sun samu rahotannin sirri da ke nuna wasu kungiyoyi daga waje na shirya gangami gabanin ranar bikin rantsarwar. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da 80 tare da jakkata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Krendeng da kuma wani wuri a Jenena, babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan, lamarin da ya sa gwamnan jihar ya ayyana dokar ta ɓaci. Gwamna Muhammad Abdullah Alduma ya ayyana dokar ta ɓaci a yankin Jenena, ya kuma tura ɗaruruwan dakaru a faɗin jihar don su tabbatar da tsaro. Wata sanarwa da mai magana da yawon Guterres ya fidda ta ce shugaban hukumar ta duniya na miƙa saƙonta a ziyarsa ga iyalan waɗanda suka yi rashin, ya kuma yi wa waɗanda suka jikkata fatan samun lafiya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne rikicin ya fara a lokacin da wani ɗan ƙabilar Masalit ya kashe wani ɗan ƙabilar Larabawa a wata takaddama da ta tashi a tsakaninsu, a cewar Doma. Ya kuma ce an kama wanda ya yi kisan, kuma masu gabatar da ƙara na jiha sun ƙaddamar da bincike akan abin da ya faru. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban ƙwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 rigakafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa haƙiƙa abu ne mai yiwuwa. Da yake magana a shirin Meet the Press na gidan talabijin ɗin NBC, Anthony Fauci, shugaban cibiyar sa ido akan cututtuka masu yaduwa ta ƙasa, ya ce ya yi imanin rigakafin da ake da su yanzu da kuma ƙarin waɗanda ake shirin kaiwa kasuwa nan ba da daɗewa ba, game da kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hanci da baki da kuma yin nesa-nesa da juna. Hakan zai sa Amurka ta kasance a yanayi mai kyau. A yanzu dai ko kaɗan Amurka ba ta kusa da inda za a ce tana yanayi mai kyau, yayin da ƙasar ke da kusan adadin mutum miliyan 24 da suka kamu da cutar. Amurka ce ta fi sauran ƙasashe yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19. Raba rigakafin ya fuskanci matsala inda mutane kaɗan ne aka yi wa allurar a ƙarshen shekarar da ta gabata, ba kamar yadda gwamnatin Trump ta yi hasashe ba. A yau Litinin ne Amurkawa suka yi bikin tunawa da Martin Luther King Jr. a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke fama da annobar COVID-19 da ta sa akan dole aka koma yin wasu abubuwan ta yanar gizo, a daidai lokacin da kuma ƙasar ke fuskantar barazanar tashin hankalin siyasa a lokacin da za a rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado. A kowace ranar Litinin ta uku a watan Janairu, Amurkawa na tunawa da madugun 'yan gwagwarmayar kare haƙoƙin jama'a da aka kashe, wanda a shekarun 1950 da 1960 ya shirya zanga-zanga ta lumana akan nuna wariya a kudancin ƙasar da gwagwarmayar da bakar fata ke yi ta neman daidaito da kuma yancin kada kuri'a. A ranar hutan mutane kan tuna da ayyukan da ken yayi ta hanyar yin wasu ayyukan taimakawa al'umma. Ko da yake annobar COVID-19 da gargadin yiwuwar aukuwar tashin hankali a biranen da ke fadin kasar sun shafi yadda aka gudanar da bukukuwan tunawa da King a wannan shekarar.
Gai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayan dogon nazari da masu ruwa da tsaki waɗanda suka hada da gwamnonin jihohi, kwamishinonin ilimi, shugabannin makarantu da kungiyar malamai da ɗalibai a Najeriya, an sake buɗe makarantun boko a wasu jihohin ƙasar a yau Litinin bayan shafe tsohon wani lokaci a rufe a wani mataki na takaita yaduwar cutar coronavirus. Daga Abuja, wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta ziyarci wata makaranta domin ganin yadda suka shirya ɗalibai wajen bin matakan kariya daga ɗaukan cutar.
Nan ɗaya daga cikin ajujuwan karatu kenan a makarantar JSS Jabi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Makarantar na daga cikin makarantun da suka koma karatu a yau Litinin bayan shafe tsawon makonni hudu a gida. Shugaban makarantar Hajiya Aisha Adamu ta ce an samu halartar yara da dama kuma suna kan bin matakan kariya da aka shimfiɗa musu.
Gaskiya dai sun dawo da dama kuma sun nuna mun kamar sun gaji da zama a gida. Especially yara ma da za su shiga aji ɗaya sun damu so sun zo da dama aka inda ma bamu zato ba kuma kafin a zo mun yi kokari yakacin namu mun zo mun yi funigetin makaranta mun gaggyara mun yi share-share inda ya kamata mun yi goge-goge sannan abubuwan da ya kamata dai kamar su sanitizer su hand wash duka mun tabbatar cewa mun shirya su a makaranta muna da wayansu face mask ma mun ba wayansu free of charge duk wanda suka zo yau mun ba kowa ba da sai sun biya ba zun so dama inda suke zama kamar yadda suna zama guda 60 yanzu su guda 30 ne kuma kujerunsu mun tabbatar cewa sun yi nisa 1 meter tsakanin su.
Jima Malam Adamu Ya'u da ke koyar da darasin lissafi a makarantar ya bayyana yanayin da suka tarar na komawa aiki.
To gaskiya yanayin dawowar makaranta kusan saboda ɗalibai da kuma su malamai akasari yawanci sun tafi da niyyar su yi sati biyu su dawo sai kuma aka ce an ƙara musu wasu sati biyu kowa ya matsu ya dawo. Amma dai duk da haka saboda raɗi-raɗi da ake cewar mai yiwuwa ba za a bude ba ko za a bude wasu su zo ba amma dai ɗaliban mu dai kam kamar yadda muka saba cewa duk sanda aka ce su zo muna yin abin da muke kira test na ranar dawowa. Dalilin wannan gaskiya akasari ɗaliban sun zo malamai kuma kowa yana nan da kuma ɗaukan matakai dai da aka ce musu saboda suna taji kullum ana fada duk wanda zai shigo makaranta ga matakai da za a dauka na kariya daga annobar COVID-19.
Muhammad Bello makama ubani da ya kawo ƴaƴansa biyu makarantar ya bayyana farin cikin sa da yanayin da ya gani.
Na kawo yara guda biyu kuma alhamdulillah na kawo su na samu an karɓe ni hannu biyu da fatan kuma na ga matakan COVID da aka ɗauka da sauransu an ɗauki majors. Ni da kaina ina cikin farin ciki da wannan da naga irin matakan da aka ɗauka da sauransu kuma naga yanda yara suke da malamin da ya well organized so alhamdulillah ba abin da za mu ce yanzu dai za mu fara mu gani insha Allah.
Na kuma zanta da ɗalibai ga abin da suke cewa.
Sunana Umu Kusum Nazifi, na ji daɗin kuma makaranta saboda na gaji da zaman gida kuma na ji daɗi da na je makaranta na ga yin ajin mu. Gaskiya ba mu da yawa saboda duk wasu ba su koma yau ba amma ina son ran Allah ya da satin nan za su dawo.
Sunana Muhammad Sabit Yahaya. Gaskiya alhamdulillah mun ji daɗi domin kuwa hakan ya mana daɗi sosai don mun gaji da zama a gida domin an ɗauki matakai wanda yake korona ba za ta yi tasiri yanda zai cutar da mu ba da sauran malamanmu da muke suke karantar da mu. An zo makaranta gaskiya sannan kuma an da samu dokoki da aka ɗauka na matakai da aka ɗauka wanda yake sun yi fa'ida sosai.
Game da batun kariya daga ɗaukar wannan cuta ta COVID-19, Malam Yusuf da ke koyar da darasin motsa jiki a makarantar ya ce suna samun tallafi daga wajen gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu.
To fata na ne bana fatan a samu wannan annoba ta barke a cikin makarantar mu ko makarantun mu na nan FCT saboda annoba ce mai kashe mutane ko ba haka ba. Muka dauki matakai ma daga gate in kana shigowa in baka da face mask baka shigowa kuma in ka shigo akwai guraren wanke hannu da muka sa haka kuma open classes da sanitizers duka dai an tsasa sa saboda muna samun taimakon organizations kamar NGOs saka suka zo su dan taimaka a makarantun da kuma ita gwamnatin ma kanta ta yi dan dauki matakai
da
akan
sai dai duk da shawaran sake bude makarantu da gwamnatin tarayya ta bayar wasu jihohi a kasar kamar jihar Kaduna da Edo sun ce makarantu su kasance a rufe sakamakon hawa-hawan adadin waɗanda ke kamuwa da cutar kazalika ɗin majalisun tarayya a Najeriya sun aza ayar tambaya game da hukuncin gwamnatin kasar na yin gaggawar bada umarnin sake bude makarantu a daidai lokacin da sakamakon binciken hukumar ta kaita yaduwar cututtuka a kasar ke nuna cewa adadin waɗanda ke kamuwa da cutar na kaiwa 1000 a koyaushe Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim Hukumar binyi a jamhuriyar Nijar sun bada sanarwar cafke wasu mutane dauke da sinki 140 na tabar wiwi yayin da suke kokarin shiga birnin Yamai a makon jiya kawo yanzu mutane 7 ne suka fada hannun hukuma cikin su har da wani alkali da wata akawun kotun birnin Doso da wani soja daya bayan da binciken yan sanda ya gano suna da hannu dumu-dumu a wannan harkar da ke haddasa tashe-tashen hankula a kasashen yankin Sahel Wakilin muryar Amurka ya mai shila Mumin Barma ya aiko mana karin bayani.
Wata sanarwar da ofishin babban alkalin kotun birnin Yamai mai kare muradun hukuma ya bayar a ƙarshen mako ta bayyana cewa wata mota maras lamba da ta fito daga Doso ta yi kokarin kutsawa birnin Yamai a tsiyace. To amma jami'an tsaron Duwan sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri. Lamarin da ya sa mutanen da ke cikin motar suka ranta a takare kafin daga bisani a damƙo su. Bincike ya gano sinki 141 na tabar wiwi waɗanda nauyin su ya haura kilogram 125 yayin da a halin yanzu mutane 7 suka shiga hannu cikin su har da wani soja guda da babban alkalin kotun Doso procureur da wata akawun kotu wato greffier editan jaridar Niger Enter Ebdo Alhaji Muhammadu Suleiman na daga cikin waɗanda ke bin diddigin wannan labari
abin da faru shine shi wannan kwayar da aka ce yana safarar tashi wannan juju din da shi abokin aikinsa kwaya ta wadda aka kama nan da wata uku da aka kama ta ma anan Doso daga hannun masu safarar wadda aka kamo wadda kamata a kone ta sai yana hiddo ta kadan kadan yana saidawa da wanda ka bukata ta yana amsa kudi yana sha'anin shi har dubu zace ka
safarar miyagun kwayoyi a yan shekarun nan wani abu ne da ya zama tamkar ana magani kai yana ƙaba sabili kenan shugaban kungiyar Adena mai yaki da fataucin miyagun kwayoyi Ganda Sale ke cewa dole ne a ƙara jan damarar wannan yaki da ke bukatar haɗin kan kasashe
Andre Milsek an ka kama kwayan nan wanda ake cewa resin du cannabis wajen ton hududun wani abu ti an ku kwaso su da gagadas kan yi azo da sun yamai ton biyu kun an ka kawo to kun gani ina ne waɗannan so shiga sun bace muyi kuwa muyi deba baba abun da boyi ba mun so ma ayi créer réseau parlementaire don a yaki da miyagun koyi nan mun gaza mu samu wanda zai shiga ban mu samu mu kaha réseau wannan a cikin majalisin
rashin hukunta masu hannu a fataucin miyagun koyoyi wani abu ne da aka gano cewa yana ƙara ingiza mutane cikin wannan haramtacciyar sana'a dalili kenan shugaban kungiyar Kaded son Allah Dambaji ke ganin ya kamata mai da sauraye share daya
lokaci ya kai da in dai abin ya tabbata to ya kamata ai musu hukunci na tsanani saboda aba gawa kashi dan mai rashin tsoro haraka waɗanda ga aiki gidan mashara'anta da sojoji suna cikin sarandin kwayoyi a cikin ƙasa wala hauli wala quwwata sai Allah shi kiyaye tunda abu ne wanda yana taimaka cikin ayyukan ta'addanci duk abin da ya zamanto na zaman lahiya ne yana iya kamai cikas
wata majiyar hukumomin shari'a ta ce a yau litinin 18 ga watan janairu ne ake saran alkali zai saurari waɗannan mutane kafin daga bisani ya tura takardun su zuwa kotun gaba wacce yake da alhakin yi musu shari'a Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
daga yadda Sule Mumuni Barma yanzu kuma ga sani Shu'aibu Malumfashi da rahoto na musamman
zanna take cewa Najeriya ta shiga mawuyacin halin da bata taba shiga irinsa ba domin al'ummar kasar sun shiga halin haula'i da ni'asu hujjoji kawa su ne taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya ƙara yin muni domin satar mutane da kuma kashe su don neman kuɗin fansa da ake yi tare da yi wa mata fyaɗe ja haɗe su waɗannan lamurra su ne suka tsorata manoma suka yi watsi da aikin noma a gonakinsu na yankunan karkara da ke can cikin Dawa wanda hakan ya haifar da tsadar rayuwa wanda kowa ya ji a jika a yayin da mahara ke cin karansu ba babbaka jami'an tsaro gefe guda suna fama da harharan waɗannan mahara wanda a wasu lokutan ma sun saka rasa rayukansu wasu su kuma a ji musu munanan raunuka na harbi ganin lamarin ya dauki sabon salo shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda ya je mahaifarsa don yin hutun mako guda na kashin kansa maharan sai suka yi amfani da wancan lokaci suka sace daruruwan ɗaliban sakandaren kimiyya ta garin Kankara to a lokacin da gwamnatin jihar ta Katsina suka sami nasarar ento waɗannan ɗalibai shugaba Buhari sai ya tunanin yabi ya je ya gansu don yi musu barka da arziki Shugaba Buhari ya yi kakkausar magana cikin jawabinsa wanda ya zama wa'azi ga jami'an tsaro.
Ina fata shugabannin tsaro na sojoji na ƙasa da na ruwa da ya sama da 'yan sanda da 'yan sandan ciki su ci gaba da tunani da tsoron Allah su yi aikinsu su riƙa zaro masu izgili daga cikin ana wannan haƙƙin su ne ko sun yarda ko ba su yarda ba.
Tun daga wancan lokaci allurar da ya masu ta shige su inda suka ƙara himmatuwa a yakin da ake da ta'addanci tabbas mahara ba su ji daɗin haka ba don hatta 'yan islamiyan da suka dawo daga wurin maulidi waɗanda aka sace su kwana biyu da wancan jawabi da ya yi a birnin Katsina cikin daren nan jami'an tsaro suka bi suka farauto waɗannan yara suka 'yanto su hata hanyar Kaduna zuwa Abuja can ma mahara ba su ji daɗi ba wato kidnappers masu satan mutane domin an hallaka akalla kimanin su 50 a wani samame da sojojin sama da na ƙasa suka kai musu farmaki a lokacin da soja suka kai samame da jiragen sama na yaƙi da kuma sojojin na ƙasa da masu saukar kundin bala a cikin Dawa Nasara na baya-bayan nan ya auku ne a yankin gabashin kasar wato sansani ko kuma a ce mazaunin Boko Haram inda suka ji jiki a wani yunkurin da suka yi lokacin da suka nemi kaiwa sansanin soja hari kwatankwacin irin wanda suka kai a baya. Sanarwa da ta fito daga hedkwatar tsaro wacce kakakin rundunar mai riko Brigadier General Bernard Onyeko. Ya bayyana cewa sojoji sun sake karya lagon mayakan Boko Haram a yankin Marti da ke gabashin kasar a makon da ya gabata sa'ilin da suka yi yunkurin kai wa sansanin soja hari. Sanarwa ta bayyana cewa dakarun sojan Najeriya na Operation Tura ta kai bango tare da haɗin gwiwar mayakan sama na Operation Lafiya Dole sun sami nasarar tarwatsa motoci guda 7 kowace ɗauke da manyan bindigogin yaƙi a cikinsu. Mallakan Boko Haram da kuma ISWAP sa'ad da suka yi wancan yunkuri na kaiwa sansanin soja hari a yankin Marte da ke karamar hukumar mulki ta Marte a jihar Borno.
Wato ko lokaci muna faɗa ma jama'a sai a ga kamar wato muna zama ko muna goyon bayan abin da ke faruwa mun san yanda abubuwan nan suke sojan Najeriya ko other rank ne ko officer ne ya koyi aikin nan tukuru kuma duk wani dabaru na yaki yana nan a kai shi wato abin da kawai yake so kwaron gwiwa da addu'o'i daga mutane da ba da abubuwan da ya kamata a bayar din ya kara musu himma su yi wa'annan ayyukan shi ne kadai amma jarumtaka ai yana nan ga sojojin Najeriya ba nan kasa kadai a Najeriya ba kasashen waje tun da yake don mun san irin gudunmawar da suka dinga yi da can har a yanzu ma saboda haka nan ban ji mamaki ba tun lokacin da shugaban kasa ya ce musu su kara himma muka fara ganin irin wa'annan canje-canje burin baka karban misali kamar su hanyar Kaduna zuwa Abuja hanyar Kaduna zuwa Zaria da ma hanyar Benin Gwari ko jiya an yi wani gumurzu da 'yan sanda ma tsakanin ko hanyar Benin Gwari ne da wani abu kuma 'yan sanda nan from all indications sun ci nasara so kaga irin wannan abun yana da kyau ba wai kowane lokaci idan an samu dan miskila kaɗan a fito duk ayyukan daming abun gaba ɗaya har da wani sarori da aka samu dace amma idan ana cewa an gani a ƙara himma kuma mun ga abubuwan da kuke yi muna da shi a ƙara yi ba sai ƙara musu ƙwarin gwiwa har da su shugabannin ma da ga abubuwa suna ji daɗi.
Ta bakin Jibashir Bali kenan mai ritaya wanda ke sharhi game da harkokin tsaro. su dai dakarun tsaron sun sami bayanai ne na sirri game da yankurin da su ƴan Boko Haram din suka fara shiryawa na kai musu hari. Su kuma suka yi amfani da dabarun yaki na zamani irin na soja, suka yi likimo. Su kuma ƴan Boko Haram da ISWAP sai suka bulla wannan yanki inda suka fara yin harbe-harbe. Sannan su kuma sojojin da suka kwantan bauna tare da yin likimo suka bude musu wuta, aka yi ta gumurzu a wannan kofa ta rago da sojojin suka yi musu. Dama kuma an shirya da jirgin yakin soja mai saukar angulu, wato helicopter gunship, wanda ya shigo yayi ta lugudan wuta akan waɗannan motoci da kuma mahara na Boko Haram da ISWAP. Sanisha Malufashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ta gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Wasu masoya kwallon kafa 'yan kasar Turkiyya sun karrama tsohon shahararren dan kwallon Najeriya Daniel Amokachi. ta hanyar lakanawa wani katafarin gidan abinci da suka gina a kasar Jamus sunan dan wasan Amokaci mai shekaru 48 ya fara rayuwarsa ta kullun kafa ne a birnin Kaduna dake arewacin Najeriya kafin ya koma kungiyar Rancers Beast a shekara ta 1989 kana daga bisani ya koma takale da kungiyar Brook Amokaci na daya daga cikin yan wasan Najeriya da yayi suna sosai a lokacin da yake bugawa kungiyar kasar ta Super Eagles wasa bayan barin Brook Amokaci ya koma Everton ta kasar Ingila kana ya koma kasar Turkiya a kungiyar Besiktas inda ya lashe gasar cin kofin kasar ta Turkiya a shekara ta 1998 haka kuma ya sami dimbin masoya da magoya baya a kasar shugaban hukumar kwallon duniya wato FIFA Gianni Infantino ya yi kira ga jami'an hukumar kwallon kafar Kamaru da su mutunta hukuncin kotun musamman ta wasanni wanda ya rusa zaben hukumar na shekara ta 2018 ranar 15 ga watan nan na Janairu ne kotun da ke da mazaunin ta a kasar Switzerland ta soke zaben wanda aka ayyana Saidu Mbombo Njoya a matsayin wanda ya lashe shi bayan da wasu kungiyoyin kwallon kafa da dama sun kalubalanci tsarin da aka bi wajen gudanar da zaben da suka yi zargin an tafka magudi to sai dai a maimakon kafa kwamitin rukun kwariya kotun ta umarci shugabannin na yanzu da su sake gudanar da wani sabon zabe sakataren hukumar ne zai jagoranci shugabancin bayan da aka sauya mukamin sa ya zuwa na rukun kwariya a yayin da shi kuma shugaban Joya aka umarce shi da ya tsama hannunsa daga zaben shahararren dan wasan kungiyar Barcelona ta kasar Spain Lionel Messi ya sami jan katin kura karon farko a zaman sa kungiyar a wasan karshe ta gasar Super Cup ta kasar wadda Atletico Bilbao ta galaba akan Barcelona wannan ne karo na uku da Messi mai shekaru 33 yake samun jan kati a duk tsawon rayuwarsa ta kwallon kafa to sai dai biyun na farko duk ya same su ne a yayin bugawa kasar sa ta Argentina wasa a shekarun 2005 da 2019 alkalin wasa ya nuna wa Messi jan katin ne a minti na 120 na wasan bayan shigar mugunta da yayi wa dan wasan Bilbao Villalibre hakan kuma kan iya kaiwa ga dakatar da shi buga wasanni hudu sau biyu kuma Barcelona na shiga gaba a wasan amma Bilbao tana farkewa inda a minti na karshe na karin lokacin wasan Bilbao ta sami jefa kwallo na uku da ya bata nasarar daga kofin na gasar ta Super Cup wanda shine kofi na biyu da ta lashe tun daga shekarar 1985 an nada tsohon dan wasan kasar Spain da ya taka leda a kungiyoyin Liverpool da Chelsea Fernando Torres a matsayin mai horar da matasan kungiyar Atletico Madrid yayin da ya kaddamar da su sabon rayuwar horarwa Torres mai shekaru 36 ya yi murabus daga buga wasa a shekara ta 2019 bayan kwashe tsawon shekara daya yana taka leda a kasar Japan Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
to a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma sai labarai a takeice
shirin rantsar da shugaban Amurka Joe Biden mai jiran gado ranar Laraba hukumar FBI na gudanar da binciken kwakwaf akan dogarawan tsaron kasa 25,000 da aka kai su birnin Washington don su tabbatar da tsaro a lokacin da za a yi bikin rantsarwar a daidai lokacin da ake fargaban yiwuwar hari daga cikin gida babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya yi kira ga hukumomi da su kare 'yan yankin jihar West Darfur da ke Sudan bayan da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba suka kashe mutane fiye da 80 tare da jikkata akalla wasu su 160 a sansanin 'yan gudun hijirar Krinding da kuma wani wuri a Jenina babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan babban kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa a Amurka ya faɗa a jiya Lahadi cewa burin shugaba Joe Biden mai jiran gado na yi wa mutane miliyan 100 daga kafin cutar COVID-19 a kwanaki 100 na farkon mulkinsa hakika abu ne mai yiwuwa
to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan a agogon Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julia da Stresham da ta hada mana sauki da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC